duniya inda kuka je za a ce ka samu akwai alheri akwai zaman lafiya. Ba za mu taɓa yin addini ba ba tare da mun samar da ko mun gina wannan abun a cikin al'umma ba. Shi ne manufar samu wannan sim din don al'ummar ta amfana, kuma dama dai babban buri shi ne idan an ɗaga hannu aka ɗauko zoma tuwo ya kai baki, shi ne abin da ake da bukata. Daga ‘yan uwana, duk wanda yake so ya ga muhimmancin zaman lafiya da haɗarin zalunci da rashin kwanciyar hankali a cikin al'umma, akwai wasu littattafai guda uku da nake so na buga mana misali da su. Babu lokaci, amma ɗaliban ilimi da wanda suke tare a nan da wanda suke ji na a nesa sun karanta za su amfana kwarai da gaske. Akwai na jami'u wani babban malami, wani wanda ya san history, ya san tarihi, mutumin Misra ne, mutumin Egyptian ne, ana ce shi aljabari, ajaibul asar fi tarajumi wal akhbar, ajaibul asar fi tarajumi wal asar. Wannan littafi yana da kyau wajen bayanin fitintinu da suka yi ta faruwa a duniya na rashin zaman lafiya, don mutane su karanta su kiyaye kada su bari wannan bala'i da tashi hankali ya faru musu a cikin al'ummar su ko cikin kasashensu. Akwai littafi na biyu na wani babban malami daga ƙasar Dimashq, shi ne Ahmad Al-Budeli, wanda shi ma littafi ne sananne a duniya da yake magana akan hawalisu Dimashq al-yawmiyya. Ya kawo bayanai dalla-dalla-dalla irin abubuwa da suka faru na tashi hankali na rashin zaman lafiya a wannan ƙasa ta Dimashq. Akwai littafi na ƙarshe na Ahmad Shauki. Ahmad Shauki a na zojjar hajji musulmi, littafi ne da ya ishe kawo wani jimanin sa da yake bayani akan irin tashin hankali da rikici da aka samu da zubar da rayuka da asarar rayukan alhazai da tozarta su a wasu shekaru da aka yi a ƙasar Saudiya, musamman a Baladul Haramain. Yace zajjal hajjij wa zajjal baitu wal haram wa istasrakat rabu'a fi makkah al umam afi duha wa uyun al jund nadiratun tusba al nisa'u wa yuda al ahlu wal hashamu wa yusbaq al dahu fi ard al muqaddasati wa tustafahu biha al a'rad wal haram. Yatakawa wannan baituka da suke magana irin yadda aka samu rashin zaman lafiya a wannan gari na Makka, aka ci zubar da jini har bayuwar alhazai suka ta tafiya saboda rashin zaman lafiya. ‘Yan uwana, bari mu fara magana akan zaman lafiya da aminci a cikin al'umma. Malamai suka ce idan aka samu masa'ib, fitintinu da tashi hankali a cikin mutane, to zukatan mutane ma hankali baya kwanciya. Yanzu wannan taron da muke yi, zaman lafiya ya sa za mu yi shi. Da babu zaman lafiya ba wanda zai fito daga gidansa. Kuma a lokacin rayuka suke karkada, idanu suke kaduwa, a kalli sama, a kalli ƙasa, a kalli gabas, a kalli yamma, a kalli kudu, a kalli arewa, saboda ana cikin tsoro. Tsoro da firgici da karkatuwar hanta da kuka da zubar da hawaye da ainihin shiga damuwa shi ne zai fitini mutane lokacin da suke rayuwa babu zaman lafiya. Alhayatu, wato ita rayuwa da aka yi ta ba tare da aminci ba, wannan tana kasancewa ne a ƙarƙashin baya, tozarta da mulakanta da kuma samun matsaloli na zamantakewar yau da gobe da kuma ainihin wato rashin nutsuwa tsakanin al'umma. Ba wanda yake iya gane falalar zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa a cikin al'ummarsa sai musamman wanda ya taɓa faɗawa cikin yaƙi, ya faɗa cikin faɗa, ya faɗa cikin damuwa, ya faɗa rayuwa cikin ƙarƙashin ‘yan ta’adda. Waɗanda wannan su suka fi kowa bakin da za su yi bayani akan muhimmancin a samu zaman lafiya. Zan kawo mana misalai na ƙasashe a nan Afirka ba wani wuri nesa ba waɗanda Allah ya jarabe su da zaman lafiya, rashin zaman lafiya, rayuwar ba daɗi, suna da arziki amma kasar ba arziki suna da natsuwa a da amma yanzu babu natsuwa suna da abin da zasu ci amma yanzu yunwa ta dame su da abin da ya jawo shine rashin samun da zaman lafiya me yasa ake so ai magana zaman lafiya cikin samari matasa saboda duk lokacin da aka samu tashin hankali a cikin al'umma to ana amfani ne da waɗannan samari matasa da yara mazansu da matansu da su ake amfani wajen gwargaza ƙasa da su ake amfani wajen kawo tsoro da kawo firgici da tashin hankali a cikin al'umma shi yasa kokari aka tara waɗannan dandazo na samari matasa ba dan kullum saboda saƙon ya shiga cikin zukatansu don su yi kokarin kiyayewa ku sani cewa shari'ar musulunci shari'a ce wacce take ta zo da kulawa da abubuwa masu muhimmanci a rayuwar ɗan adam waɗanda ake cewa ad-daruriyatul khams kuma lallai addinin musulunci addini ne da ya hana ta adalci babu terrorism a cikin musulunci babu goyon bayan terrorism a cikin musulunci babu ainihin wato zubar da jini da kashe wani da ainihin jaza hakkin wani da cin mutuncin wani da wulakanta wani da kwace da fashi da rigun bindiga da ainihin wato karɓar hakkin wani ba da dalili ba a addinin musulunci gaba ɗaya babu dan an samu wani musulmi ya aikata irin wannan a wata ƙasa daga cikin ƙasashe baya nuna cewa abin da addini ya koyar kenan kamar yadda wasu suke ɓata sunan musulunci suke ɓata addini suna sunan addinin musulunci saboda wasu tsiraru sun aikata wani abu makamancin wannan sai su rinka blackmailing Islam showing that Islam shi ne ya koyar da mutane wannan abubuwa wanda ba haka ba ne wal islamu mazlumun an zalunci musulunci kuma an shiga haƙƙinsa musulunci ya ce a kiyaye wa mutane abubuwan nan kamar haka الدين النفس المال العرض الأقل سنة الضروريات الخمس أبو وعد الأرورة دول الدولة أكي أيها متعني وهم نتشيكو دكا يشيوا قبلي دسكي يشيوا قبل كم متعني دول سكولة دولة أبو وعد الأرورة ذات أبو ذو الله نبر بودي دولة أكي أيها متعني الدين السو أكي أيها متعني أكا الدين السو kowa yake so ya yi abin da ya ga dama ya yi amma a iya tallata masa addini na ƙwarai in ya ga dama ya ɗauka in bai ga dama ba ya bari dan la ikraha fi din ba a tilasta wani a ce dole sai ya shiga addini iyakacin abin da addinin musulunci yake yi a yi wa'azi a yi faɗakarwa a buga misalai a jawo ayoyi a yi bayani kyawawan ɗabi'u da halaye na addinin musulunci duk wanda ba musulmi ba ya gani ya yi sha'awa ya koya ya shiga amma magana a tilasta wa mutum a'a ba a tilasta wa mutum wai dole sai ya zama musulmi la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayb ku fahimci wannan yana da muhimmanci ƙwarai kuma a yanzu ne musulmi ya kamata su yada wannan manufa da wannan tunani wa duniya su sani cewa ga abin da Allah ya ce mana da haka a kiyaye kowa addininsa yau idan shugaban ƙasa musulmi ne a wata ƙasa dole ya kyale wanda ba musulmi ba ya addininsa ba zai ce sai ya canja addininsa sai ya bari ba dole ya kyale shi ya bar shi addininsa in musulmi ne shi ma a bar shi addininsa a inda yake ba na yana daga cikin haƙƙin ɗan ƙasa a kyale shi ya bauta wa Allah da tsarin da ya ga dama ba za a masa tilasta ce sai ya shiga wani addini ba musulmi da zai tilastawa wanda ba musulmi ba ya ce dole sai ya yi musulunci haka kuma shi ma wanda ba musulmi ba zai tilasta wa musulmi ya ce sai ya bar addininsa na musulunci ya za shi ga addininsa ba kaga wannan ai babbar hanya ce ta samar da zaman lafiya ta samar da nutsuwa ta samar da kwanciyar hankali da respecting each other da kuma respecting belief na kowane addini kowace al'umma da haka musulunci shi ya zo da wannan sannan a tsare mutane rayukansu dole ne a tsare ran ɗan adam kai ba na ɗan adam ba har na dabba ba dole a tsare ranta haka kawai mutum da zai je ya ta kashe awaki ya ka ta kashe shanu ya ta kashe dabbobi ba wannan bai dace da shari'ar Allah ba shi yasa malaman addinin musulunci har rubutu suka yi akan hukukun dawab haƙƙoƙi na dabbobi haƙoƙi na dabbobi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tarihinsa ya nuna ma mutane a hadisai da dama magana akan kulawa da haƙƙin dabba. Yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci ga wata da za ta shiga wuta saboda dabba mage kuliya ta dauka ta ajiye bata barta ta fita waje ta nemi abinci ba, bata bata abinci ta ci ba. Annabi yace ya wuce shi. Kaga wannan hukukun dawab kula da haƙƙin dabba wata karuwa mai karuwanci kaga kare yana lallagi a bakin rijiya ishruwa za ta kashe karen kamar zai ci ƙasa saboda ishruwa. Ita wannan matar fa karuwa ce ta nemi ruwa ta bawa kare ta shiga har cikin rijiya ta nemo ruwa ta sha ita ma ishruwar take ji ta ce lalle wannan kare irin ishruwar da ta same ni ya same shi dan haka bari in nemo ruwan bashi ta bawa kare ruwa. Allah ya ce wa manzon Allah aka bashi aka sanar da shi cewa wannan karuwan Allah ya yafe mata saboda ta bawa kare ruwa ya sha ya kuɓuta daga yunwa. Subhanallah. Wani bawan Allah ya ɗauki kaya ya lafkawa bijimi saniya bijimi ya lafkawa kaya na dukansa bijimin ya juya yayi magana yace kai bawan Allah ni fa ba ahlince ni daddakon kaya ba. Saniya bijimi yace an halince ni ne dan dai noma. Idan kun lura akwai irin waɗannan hadisai da yawa a cikin shari'ar musulunci da suke magana akan mutunta hatta dabba, to yaya za a bada sunan musulunci a ce wai addinin musulunci yana wulakanta mutane ko yana zubar da mutane ne mutane ko yana kashe mutane ko yana kaza? Babu wannan magana fata-fata. Musulmi ku tallata wato good behaviors na Islam da kuma good teachings na Islam, karantarwar musulunci cewa addini ne da yake dauke da wato kyakkyawar alaka with each other da kowa da kowa, hatta dabba an ce ka kula da shi. Ya za a ce ka tozarta ainihin wato a wani dan adam? Sannan dukiya lallai dole ne gwamnati duk inda take ko duk wanda yake shugabantar mutane ya kiyaye musu dukiyarsu. Ba a cin dukiyar mutum bi ghairi haqq, ba tare da haƙƙi ba. Alladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Wanda yafi kowa rauni a cikin kushi ne maraya, to maraya ma an ce karkar da sunansa, maraya da yake hannunka, maraya da yake gidanka, maraya da ubansa ya mutu aka baka dukiyarsa. Allah ya ja maka kunne ya ce karka taba masa kudinsa. Yaya wani zai baka dama ka ci kudin gwamnati? Yaya wani zai baka dama ka ci kudin al'umma? Yaya wani zai ce ka je kai kasuwanci ka tunce uwanka? Duk wanda ya shiga hakkin wani na dukiya wallahi sai ya biya. Da ka addinin musulunci ya ce a tsare mutane dukiya, sannan kuma gwamnati duk abin da zai jawo mutane asara a kasuwa, asara a mu'amalolinsu da kuɗi, wannan kuma hakkin hukuma ne ta kare wa mutane dukiyoyinsu kamar gobara, kamar ƴan fashi da makami, kamar ƴan tuwon layi, kamar ƴan ta'adda, kamar masu tsare hanya, kamar waɗanda duk za su iya karɓar dukiyar ƴan ƙasa ba tare da hakki ba, ta hanyar cutarsu, ta hanyar zaluntarsu, ta hanyar tozartar musu da dukiya, ko fito da wani tsari da za a rika cutar ƴan ƙasa ana cin kuɗinsu ba tare da hakki ba. Wannan dole ne hakkin gwamnati a duk inda suke ta kulawa da mutane haƙƙinsu na dukiyarsu. Wannan duk duniya kowace irin gwamnati ne dole sai ta kula da wannan, saboda ƴan ƙasa suna da haƙƙi a tsare musu dukiyarsu. Ba a bari a ce ƙone-ƙone, ba a bari wanda ba ya son ka yi ƙona maka kamfaninka, wanda ba ya son ka yi ƙona maka shagonka, wanda ba ya son ka yi je ƙwace maka kuɗinka, ko kuma a buɗe bankuna su yi ta karɓan kuɗin mutane suna musu ƙwace, suna disqualifying ko kuma suna disappearing a nemin su a rasa. Wannan kuma haƙƙin gwamnati ne ta tsare wa ƴan ƙasa dukiyarsu, kar ta bari ya lalace, kar ta bari ta zube. Babu addinin da ya zo da kula da wannan irin addinin musulunci. Sannan ya ce a kula da mutuncin mutane a al'irzu. Kana ci mutuncin wani ko da ƙaramin yaro ne, kana wulakanta wani, kana tozarta shi, duk abin da zai taɓa maka mutuncinka to dole a kiyaye maka shi. Laifinka daban, mutuncinka daban. Idan ka taɓa kayan wani to wannan sai a karɓi kayan wani da ka taɓa sai a bashi, amma taba maka mutuncin ka kuma wannan kuma kana da hakki ne zaman kansa kana iya shiga kotu akan wannan addinin musulunci addini ne da yazo yace a kiyaye mutane a irin mutuncin su kada a tozanta musu mutunci shi yasa aka hana zina ai me yasa kada mace ta je ta yi zina ta kwanta da wani namiji ba a hanyar shari'a ba ta samu wani dan da bai da uba ta taba mutuncin sa a cikin al'umma yaron zai zo yana yawo a ce ina babanka ya kasa bada amsa uwar za ta zo tana neman uban yaron a kasa ganewa ba a taba mai mutunci daga cikin dalilin ana yin zina da ainihin wato alaka friendship tsakanin mace da namiji a musulunci da aka hana in ba da aure ba shi ne a tsare wa mutum mutuncinsa don kada ya wayi gari ba yi da mutunci a cikin al'umma duk wanda aka nuna shi aka ce wancan bai da uba kenan uwarsa yawan banza ne samu shi duk wanda aka nuna da aka ce wance ba ta da uba kenan uwarsa wanda ake banza ta yi ta ci mutunci ɗin ko da ba tana cikin gabari ba a zo a taɓa mutuncin ɗan adam ko ɗanka ne kar ka yi masa abin da za ka ci mutuncin sa ka wulaƙanta shi ka tozarta shi ba a yi duk abin da za ka yi ka taɓa mutunci ko da ɗan da ka haifa ne shari'a ba ta baka dama ka ci mutuncin sa ba sai dai kai masa fada sai dai kai masa nasiha kai masa duk abin da za ka yi masa amma banda taɓa masa darajarsa banda taɓa masa kimarsa banda taɓa masa mutuncinsa wannan addini ne ya zo da shi sannan kuma ainihin wato rayukan mutane rai da abin da zai kashe mutane kar a kai shi gudana abinci ne za a kawo ya kashe mutane dole gwamnati ta kiyaye shi ne amfani da bodoji da cekin-cekin na kayan abinci da za a shigo da shi ƙasa sannan kula da 'yan kasuwa masu saida abin da sayarwa kar wani ya je ya kawo wani abu da mutane za su zo su sha wannan abin su yi ta mutuwa kar wani ya bude asibiti bai kware ba ya ta kashe mutane kar wani ya kawo wani abinci da mutane za su ci ya ta kashe su kada wani ya yanka nama wanda yake naman nan poison ne ya zo ya kashe mutane duk abin da zai zubar da jinin mutane dole a kiyaye musu kar a bar 'yan ta'adda a ƙasa su rinka ta'addanci suna kashe mutane sun je sun saki bindiga a can sun kashe mutum kaza sun tsare hanya a can sun kashe mutum kaza sun tada taro a can sun kona gari kaza ko sun kona guri kaza ko a ina ne ba a son kashe mutane ba a son zubar da jinin mutane ko a masallaci ko a coci ko a kasuwa ko a makaranta ko a hanya ko a ina addinin musulunci bai ba da dama a yi ta zubar da jinin mutane ana kashe su ba duk musulmi idan kaga ya aikata wannan to ya sauka daga kan layin addinin musulunci ya bi wani layi daban kuma ba a danganta abin da ya aikata da addininsa ba daidai ba ne kuskure ne da haka addinin musulunci ya ce a kare rayuka shi yasa ma aka yi hukunci duk wanda ya kashe wani a kashe shi النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص هذا الله يجي واللي يكشي وني أكشي شي وانا نسين شريعة إسلامية القتل أنفى للقتل كسر كي دون وانا يكشي وانا أكشي شي يجي حانا يا أول كسر كي أشي ما دوما أما سعباني الشريعة البطولة in wani ya kashe wani sai a ɗaukar masa lauya idan ya iya turanci ya yi firi kana ganin wanda ya kashe ubanka yana yawo a gari da za su gane da sun bi shari'ar musulunci da sun huta wanda ya kashe wani kudin a kashe shi don ransa bai firin ɗan uwansa da ya kashe ba wannan shi ne wafin isasi hayatan in an yi isasi akwai zaman lafiya akwai rayuwa mai daɗi duk wanda ya cire hancin wani wal anfu bil anf a shari'a shi ma a samu wuka a cire hancinsa yadda ka bar dan uwanka bai da hanci to kai ma za ka rayu ba ka da hanci wasinu bil sin wanda ya karya hakorin wani shi ma a karya nasa wal udun bil udun duk wanda ya cire hancin wani a musulunci shi ma a balle a kunnen wani shi ma a cire kunnensa wal juruha qisas sauran raununnuka wanda ya ji wani rauni sai a yi qisasi a je wajen alƙali sai ya buga misali ya duba daidai mu da farkar da kai wanda kai ma ai wannan wannan shine rayuwa mai daɗi wannan shine tsari da musulunci sai da addinin da yake yake kace da kudin da wani a cire maka kuma shine zai goyi baya wani ya tsaye bibbiga ya kashe mutane wannan addini shine zai goyi baya ya tattara da mutane a cikin kashe su ba addinin musulunci bane
wasu ne suke shigari ga musulunci don su bata addini, don su bata musulunci, su yi bulalame da izina ba ya kyau. Haka kuma ya kamata yin wa musulunci cewa babu addinin da ya kula da ka. Wato kula da zaman lafiya ran nan a duk duniyar ba addinin musulunci ba. Babu wannan addinin da ya kai shi, kawai dai bullewa ake, koyewa ake. Me yasa? Saboda musulunci yana buƙatar suwaye masu magana, suwaye masu alƙalami na rubutu, suwaye wayayyu da za su yi bayani akan kyawawan koyarwar addinin musulunci don su tsare shi daga kai farmaki na wasu farmaki. Sannan hankali, duk abin da ya shafi hankalin ɗan adam dole a kula masa da shi. Ba a bar hankalin mutum ya tafi. Kamar yaya? Kada bari wani abu ya zo ya mai da mutane mahaukata. Kuna da hanji a ƙasar ku, gwamnati ta kula da hankula. Shi ya sa gwamnati take hana shan ƙwaya, shi ya sa addinin musulunci ya hana shan ƙwaya, shi ya sa aka hana drug abuse, shan ƙwaya ba ta'ada, addinin musulunci ya zo da shi, haka ga dokokin ƙasa ma da zo da shi. Me yasa? Saboda a protecting hankalin ɗan adam, kada a maida kai mahaukaci, kada a maida kai mahaukaci, duk abin da zai iya taɓa hankalin mutum to a kare shi. Wannan addini ya zo da alkhairi kwarai kwarai da kashi. Yan uwa na, musulmin duniya gaba ɗaya sun yi itibaki ba su yi saɓani ba akan haramcin ta'addanci wanda yake kawo rashin zaman lafiya a cikin rayukan mutane. An haramta ta'addanci alal nafsil ma'suma akan ran da bata yi da gani ba. Sannan kuma koyaya bai halarta ba a kashe wani a zubar da jininsa kamar yadda na yi bayani. Duk wanda ya aikata wannan mun fa'ala zalika faqad irtakaba kabiratan min kaba'irid dhunubi al-izham. Duk wanda ya aikata haka ya aikata babban zunubi cikin manya-manyan zunubai wanda akan sa mutum ya shiga wuta akan wannan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Abdullahi dan Amr, wallazi nafsi bi yadihi laqatlu mu'minin a'zamu inda Allah min zawali ad-dunya. Annabi ya faɗa riwayat Tirmidhi kitabul diyat hadisi na 1395. Manzo Allah ya ce wallahi ka kashe ran mu'mini guda ɗaya, billahi azimu wanda duniya ta tashi gaba ɗaya. Abdullahi dan Umar ya faɗa a riwaya cewa ɗakin Kaaba ka sa diga ka rushe ɗakin Kaaba a wajen Allah shi ya fi alheri da kashe mutum ɗaya. Ka duba girman ɗakin Kaaba, ka duba girman duniya da a kashe mutum ɗaya wanda a addinin musulunci fa, wanda duniya ta tattare ta tashi gaba ɗaya. Duba matsayin ɗakin Kaaba da a kashe mutum ɗaya, in the teaching of Islam, karantarwar musulunci, wanda a sa gireda a rushe Kaaba, laifin rushe Kaaba bai kai kashe mutum ɗaya ba. An yi wa musulunci adalci akan abubuwan da ake yi? Wallahi ba a yi wa musulunci adalci ba. Da aka kula adabu marhama sallallahu alaihi wasallam abin da ya koya mana daga cikin abubuwan da suke nuna mana haramcin wato tada hankalin mutane ko in ce muhimmancin zaman lafiya a cikin al'umma shine haramcin tsoratar da mutane da yaɗa tsoro da firgici a cikin al'umma. Hatta yaɗa labari na tsoro a cikin mutane an hana. Duk abin da za ka tsoratar da mutane an hana. Yanzu wani kawai ya zo a ce don yana so ya ba da dariya, kawai sai ya zo karɓi wannan microphone a wannan podium ɗin, ya zo ya ba da wani labarin da duk zai tsoratar da mu. Haramun ya yi. Kaga abin bai faru ba, labari ne kawai ya bayar. Ya aikata abin da yake haram ne. To addinin musulunci ya zo da kulawa da wanda ya sa aka samu nasarori da yawa da suke magana akan haka. Hadisin Abi Huraira, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ashara ila akhihi bi hadidati, duk wanda ya nuni ga zuwa ga dan uwansa da karfe, kurin ka dauki karfe ma ka nuna dan uwanka ni za ka yi kaza, wallahi zan ba ka kaza. Ki daga karfe kina nuna masa, ko ya daga karfe yana nuna dan uwansa wannan abin da yayi. Manzo Allah ya ce fa innal malaikata tal'anu wa ta'ala, malaikun Allah suna ta tsine maka albarka. Ya ka daga mutane ka nuna dan uwanka, ya ka daga karfe ka nuna dan uwanka, za ka firgitar da shi, za ka tsoratar da shi, suna ta tsine maka albarka. Malaikun Allah suna tsine maka albarka saboda ka daga karfe kana nuna dan uwanka. Yace wa in kana aqabu li abihi wa ummihi, wallahi koda dan uwansa ne uwa ne uba daya. Haka Imam Muslim Allah ya masa rahama ya rawaito wannan hadisi. Ashe addinin musulunci ya nuna mana mu kula da duk abin da za mu tsoratar ko mu firgitar, sannan duk abin da zai kawo rashin zaman lafiya ya hana nutsuwa da kwanciyar hankali.
da kuma hada-hadar arziki da dukiya da kasuwanci je ka ka dawo na al'umma zuwa kasuwa zuwa gidan da ke zuwa taro duk abin da zai hana wannan shari'a bace yadda da shi ba in wani idan aka samu rashin zaman lafiya a cikin mutane an samu mafsada azima babban barna sannan kuma shine zai kawo zubar da jini zai kawo kashe-kashe an bude kofa na ainihin kowa ya rike makami a hannunsa ya rika zubar da ran wanda ya ga dama kwasar dukiyar mutane taba mutuncin mutane sannan kuma mutane su rika zuwa suna ainihin fashi suna kwance saboda babu zaman lafiya kaga ashe ko ba komai ko ba a jawo maka aya ba ko ba a jawo maka hadisi ba ya kamata ka zamanto wani mai ba da sako wajen samar da zaman lafiya a cikin al'umma idan babu zaman lafiya nan ne za ka saka ta yi yawa in ba zaman lafiya kana hawa da motarka wani zai buge kai kwanci ya kwanci motarka idan babu zaman lafiya riga ne ciko baka yi saka sa ba idan babu zaman lafiya wallahi ba za ki iya zaman aure ba idan babu zaman lafiya ba a isa a zo jami'an nan ba idan babu zaman lafiya ba a isa a je masallaci ba idan babu zaman lafiya ba a isa a je coci ba idan babu zaman lafiya ba a isa a je a kasa kaya a kasuwa ba idan babu zaman lafiya ba a isa a fita wajen gari ba idan babu zaman lafiya abincin da za a shigo muku daga wata kasa ba za a zo da shi ba idan babu zaman lafiya abinda za ku fitar ku kai ku sayar ku samu kuɗi ba za a iya yi ba idan babu zaman lafiya fa gidan ba kudu ake yi a bashi gida fa nan ake koya amma in babu zaman lafiya mutum gidansa yake kudu ya tafi ya bari malam tashi hankali na zaman na rashin zaman lafiya ba yi da daɗi kaga mutum ya gudu ya bar matarsa da yake santa ya kwana da matarsa shimfiɗa ɗaya amma kuma ya falla da gudu ya tafi ya bata saboda ba zaman lafiya ka gudu ka tafi ka bar jariri ɗan ƙaramin yaro a hannun uwarsa ka gudu ita ma ta gudu uwa ta ɗau jariri ta jibbar da shi tana neman ranta yanzu irin wannan rayuwa mutane suke so su kawo a ƙasashensu abin tausayi muna yin irin wannan lakcari a nan saboda mu nuna muku ku mutanen Ghana kuna cikin ni'ima da Allah ya muku ni'ima wallahi ku gode wa Allah Allah ya yi wa ƙasar Ghana zaman lafiya Allah ya yi wa ƙasar Ghana kwanciyar hankali akwai kasuwanci a Ghana akwai hidindimu a Ghana akwai zirga-zirga a Ghana komin dare mutumin Ghana zai tafiya je ko ina wannan ni'imar ba ku biya kuɗi ba Allah ya ba ku Ghana ku yi maintaining wannan zaman lafiya kar ku bari abin da ya faru a wancan ƙasar a cikin ƙasar ya samu a can ƙasar kuma ya zo ya same ku kuma duk abin da zai kawo alama na rashin zaman lafiya ba sai gwamnati ta yi magana ba kuma ku ya yi kore ne kuma ba zama gwamnati saboda in kuka bari wace dai shike ba ta miya kwai daya idan aka dafa shi ba na gurbi sai ya lalace sauran kwaikwaye idan kuka bari wani ya shigo muku ƙasa ya zo muku da fasadi ya zo muku da barna ya zo muku da ta'addanci to zai hana ku zaman lafiya a ƙasar za ku kasa samun natsuwa za ku kasa samun kwanciyar hankali za ku kasa samun walwala da harkokin hada-hada na dukiya da sauran abin da yake zuwa ya je ya dawo daga kuna ya ko samari ku ne kuke da karancin shekaru wataƙila ka shekara 80 a nan garin Accra wataƙila ka shekara 100 a nan Accra wataƙila ka shekara 200 in Allah ya maka nisan kwana ba mamaki to amma idan an kai shekaru 100 babu zaman lafiya mai daɗin rayuwa daga kuma maintenance zaman lafiya akwai kasashe da abubuwa suka same su a kasashe ba daɗi suna kusa da kufa bai fi awa ɗaya awa biyu ba suna fama da tashin hankali da bala'i ko kuma Allah ya tsare ku ku dage ku samar da zaman lafiya ku zauna lafiya a kukarin kanku musulmi ku zauna lafiya da ƴan uwanku wanda ba musulmi ba wannan ni'imar zaman lafiya ba abin da ya fita dan da shine ne addini zai ajiyar sa amma idan kuka bari haka ta faru to za a shiga damuwa za a shiga cikin tashin hankali menene suke sa a samu zaman lafiya a cikin al'umma sune abubuwa kamar haka duk musulmi masu sallah lalle ku rike dokar Allah a kan kanku ku tabbaka shari'ar Allah a kanku kuma ku kiyaye dokokin Ubangiji tabaraka ta'ala abu na biyu biyayya wa shugabanci duk kasar da ba ta da'a da ladabi wa tsarin gwamnatin da shugabancin ta to wannan sun bude kofa ne ga wasu baki su shigo su yi muku ta'addanci ku fahimci wannan magana duk inda shugaban ka yake zalunta ka kai hakuri kai masa da'a yana da amfani ko yaya rashin bin doka ta gwamnati rashin bin doka ta ƙasa da ƙasa rashin kulawa da ka'idojin zaman ƙasa da rayuwa yana kawo rashin zaman lafiya a cikin al'umma saboda wani zai yi amfani da wannan ya karya doka ya ci mutuncin wani wani zai yi amfani da wannan
ya karye doka ya keta mutuncin gwamnatin da take iya baka tsaro da kariya yau idan dan sandan ka ya zama bai da dama yayi aiki a kasar ka yau idan sojan ka ya zama bai da dama yayi aiki a kasar ka yau idan kwastam din ka ya zama bai da dama yayi aiki a kasar ka yau duk wani jami'in tsaron ka iya dafa ga dama ya ga bai da iko yayi aiki a kasar ka wasu sun kwace mulki ya za ka iya rayuwa ya za ka ajiye mota kofar gidanka wani bai zo ya kwace ba ya za ka gina gida mai tsada a cikin al'umma wani bai bunka masa wuta ba ai doka ce ta sa wani baya iya kwace gidan wani ai doka ce ta sa wani yake hawa mota mai tsada da tafi da wani ai doka ce ta sa dan kasuwa yake kasuwanci ya samu miliyoyin kudi wancan kuma ya zo ya rayuwarsa bai samu dubu biyu ba bin doka ne yana jin tsoron in ya taba hakkin wani za a hukunta shi ɗan ƙasa kar ku yi amfani da daman da kuka samu ko wasu su zuga ku wurgaza zaman lafiya da ainihin kwanciyar hankali da ke cikin ƙasashen ku kar ku yi wannan sannan kuma kulawa da adalci alwasatiyya wala i'tidal duk lokacin da ba a yin adalci a cikin al'amura to al'amura lalacewa suke adalci wannan shi ke taimakawa kowa ya san cewa akwai doka a kansa taimakon juna yana samar da zaman lafiya a cikin ƙasa agazawa juna yana samar da zaman lafiya a cikin ƙasa sannan kuma kiyaye dukkan abinda zai lalata tunanin samari matasa al-ghazwul fikri al-mudammir jama'a ku sani duk wata ƙasa da kuka sani a cikin Afirka take ko wajen Afirka to akwai wasu kuma da suke farautar tunani na matasa youth shabab ya za su lalata tunanin su dan su warga daga ƙasa kuma ku sani mu ƙasashen mu na Afirka Allah ya mana arziki da dukiya mai tarin yawa wannan arziki da dukiya mai tarin yawa ba lalle ta iya ciyowa ga wasu ba in ba sun kawo tashin hankali ba sau da yawa wasu kasashen da ake tada hankali ake balahira ba wai su ake akashi mutanen ba a'a in aka tashi hankalin ku to hankalin ku ya koma layin ku to sai a shiga dajin ku kuma a tafi mun ku kayan arzikin kasa ɗan uwana ina so in buga mana misalai da wasu kasashe nan kusa kusa ba nesa ba don Allah ku duba kasar Sudan kasa ce daidai gwargwado ana zaman lafiya student da kuma ya tafi tafiya daga kasashen Afirka da ba kasashen Turai su je Sudan suna karatu wallahi ba za su yi rubuwa kasar Sudan ta fara dagawa tana tafiya tana so ta kai wani gaci amma yau ka je ka duba yadda kasar Sudan ta zama abun baki ciki a wurin da ta hawaye malam talauci yau an wayi gari a Sudan a wasu garuruka a Sudan mutum yana tafiya kawai zai fadi a kasa ya fadi ya mutu yunwa ta kashe ba abinci kana tafiya za ga wani da bindiga ya bude maka wuta a Sudan ko shekaran jiya ina magana da wani yaro dan gida wani professor a cikin tsakiyar Khartoum yake na taba zuwa gidansu na ga inda suke cikin ni'ima da wadata yace ayya ai yanzu wannan gidan ya zama hannun yan ta'adda da bindigogi aka kore mu aka yaki yan iskan gari suka zo suka fasa gidan mu suka daima dukiyar mu suka kashe da kashewa yace haka muka yi ta tafiyar kafsa muka shiga Sudan da muka je gari kaza aka kore mu muka je gari kaza yaki yace yanzu da kyar muka tsallaka muka shiga kasar Misra mun shiga Misra gudun hijira ba mu da abin da zamu ci ba mu da kudin haya ga uwar mu nan tana fama da ciwon kafa da ciwon gadon baya babu ci babu sha ba yanda za ka ce mallan don Allah inda yanda za ku ce muka mana ku ce muka mana yace an cuce mu a Sudan an tuluntar da mu a Sudan an samu bala'i da rashin zaman lafiya mallan African University Jami'atul Afriqiyya al-Adabiyya sai da zaman makabarta fa wannan jami'ar da duk duniya akwai dalibai suna zuwa karatu saboda rashin zaman lafiya wallahi al'azimu mallan sai da zaman in an kashe mutane a wannan jami'ar ake binne mutane yan ta'adda suka kwace ta aka yi ta sakin bom aka kona takardu ministry of education aka kona document bankunan central bank din su aka fasa aka ɗebi kuɗi komai ya lalace masu kuɗaɗe a banki da investment a Sudan duk sun yi asara manyan masu kuɗin su yau sun zama talakawa sun koma Misra wasu sun dawo Nigeria wasu sun dawo Ghana wasu sun dawo Niger wasu sun kasa tawaye gaba ɗaya saboda me saboda an bar zaman lafiya ya lalace kar ka kuskura kullum Allah yana jarraban wasu ƙasashe da ke kusa da kai dan kai ka dauki izina ku shiga Libya kuma adrakum ma Libya kun san ina ne Libya kun san Libya Libya akwai arziki Libya akwai petrol Libya akwai wadata Libya akwai Gaddafi fa kafin ya soka sai da ya niyyar duk dan ƙasa ta laga sai ya gina mai gida an yi lokacin da ana tunanin duk dan Libya sai ya samu motar da zai hawo an yi lokacin da ana tunanin Libya kowa zai rayu cikin yalwa amma ka duba yadda aka jefa cikin bala'i yau Libya ta zama bala'i ga man fetur ga arziki ba yanda za su yi da shi kasar ta watse wancan jihar ita take kare kanta wancan state ita take kare kanta malam ba dadi shugaban kasar fa akwalbati aka kashe shi akwalbati yana cikin kwalbat aka bude mai wuta aka halakar da shi ka duba kasar Iraki tunda aka kashe Saddam Hussein akai ta yaki Iraki fa saboda wadata da arzikin da suke da shi malam idan ka zo da hannu in kana tono a wani wurin wallahi zaka samu wani fitin rijiyoyi na unguwa da ake tonawa a Iraki wallahi fitin ake samu malam arziki a wannan kasar amma sai da aka mai da Iraki talaka yaki zubar da jini kashe kashe haka akai ta fama duk lokacin da aka bar rashin zaman lafiya yanzu a cikin al'umma asara ake kuma ba wanda yake fadawa bala'i irin talaka yanzu ka duba cikin kasashen mu nan na Afirka duba nan Najeriya ni dan Najeriya ne a yau dan nan sai da aka bani labari mara daɗi an shiga gari kaza an sace mutum 60 an shiga gari kaza kwanan nan a Najeriya kwanan nan a cikin jiha arewa Kebbi wasu suka shiga suka sace yan mata a cikin makarantar boarding school aka jere yara yan mata mutum 28 ba a san inda suke ba ko a bada kuɗi ko a kashe su alhaji wani wani an kashe shi babban soja wani an harbe shi gari kaza an kwace shi akwai garuruka da yawa a arewa a Najeriya da wallahi billahi idan yayi dare akan bishiya suke kwana kusan da wannan yan mutanen gada a arewa ba wata guri ba akwai hanyoyin da yanzu a Najeriya an hakura da bizu kwalta dole ku yi kyau amma wallahi ba suka bi kabi kai ko da ba za ta bi ba saboda babu zaman lafiya da haka akwai bukatar a rinka tunatar da yan kasa a rinka tunatar da mutane muhimmancin samar da adalci da justice tsakanin yan al'umma da zaman lafiya tsakanin su kar ku bari tashin hankali ya zo ya firgita ku lokacin da aka ci samun tashin hankali a kasar Saudiya ai sun shiga tashin hankali ai ai sun shiga bala'i sai da suka yi kokari suka kwantar da wannan abu ta hanyar lalama suka yi amfani da karfi abu yin gagara suka kama hanyar su yace kai baka san ni dan gidan Halifa bane baka san babana shine gwamna ba baka san babana shine kaza ba wato yana so ya nuna shi mai matsayi ne shikenan yace to shikenan ka dake ne to sai ya ji tsoron cewa idan ya tafi zai je samu sayyidina Umar a Madina ya ga mai ga abin da aka yi masa shikenan sai suka kama shi suka daure shi bayan an sake shi sai ya dawo ya je ya samu Umar ya sanar da shi ya Umar ga dan gwamnanka ya cutar da ni ya zalunce ni ina so in buga mana misali ne akan zalunci da kuma adalci me ya maka yace haka kawai dan nayi nere da shi ya buge ni yace to zan tafi hajji ka taho aikin hajji bana dole ka ka zo ka same ni a hajji ya taho ya same shi yana zuwa same yace in zaka taho ka taho da wannan dan naka dan gata da yake dukan yayan talakawa wannan fa dan gwamna ne shugaban kasa ya kira shi ya zo da shi aikin hajji Umar ya dauki sanda ya ba wa wancan yaron da aka daka ya ce ita dukan yaron nan a gaba na dan gidan gwamna ka dake shi ka ba shi kai a gaban uwarsa ya dake shi ya dake shi sai da mutane suka ce ya isa haka ya isa haka shi kansa sai yake cewa ya amirin mu'minin na rama duka na yace wallahi da baka bari ba da ba za mu kyale ka ba za mu bari kai ta dukan su shi ka koci sai ya juya kan ubansa gwamnan kenan yace ya kai amru bin al-as matasta'abtumun nas wa qad waladatum ummahatum ahrara yanzu kuka mai da mutane bayi saboda kuna shugabantar su ku mai da wadanda kuke shugabanta bayi alhali iyayensu sun haife su na ƴaƴa cikin ku yaya za ka bar ɗanka yana irin wannan abun yana zalunci yana cutarwa to daga cikin abubuwan da yake damun mu a ƙasashen mu na Afirka yake gurgaza mana ƙasashe akwai rashin adalci rashin daukan doka da oda idan mutum yayi barna ba a hukunta shi to idan ana son a samu zaman lafiya shine alaƙar haka da adalci wato zaman lafiya da adalci saboda shi zaman lafiya ba zai yi ba idan ba ya adalci ba idan an yi adalci to za a samu zaman lafiya idan babu zaman lafiya to kuma adalci nan ba zai samu ba ina yin wannan a cikin koti ila za a samu dan siyasa wata ila za a samu dan gwamna wata ila za a samu dan shugaban kasa wata ila za a samu jami'i wallahi tallahi ko a cikin gidanka ne kana mai gida ba kai adalci ba wallahi tallahi ƴaƴanka ba za su yi maka da'a ba yau me ne warga da gidajen mu saboda rashin adalcin maza namiji zai aure mace biyu mace uku amma yana nuna raunin sa baya iya yin adalci tsakanin su wacce tayi laifi ba za a hukunta ta ba amma wacce idan tayi laifi sai a girmama ta a yabe ta ba ma iya daidaita tsakanin yayan wacce da yayan wacce wacce aka fi santa an fi kula da yayanta wanda ba a santa an fito da yayanta ba a yin daidai ba a adalci zaka ce gida ya watse ba a ganin gidan mutuncin uba ba a ganin mutuncin uwa ba a ganin mutuncin masu mutunci family ya wargaje saboda babban azzalimi a gidan shine uba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa duk wanda ya aure mace sama da ɗaya a cikin ku yanzu ina magana ne akan adalci a cikin gida tsakanin mata duk wanda ya san bai zama cikakken namiji ba kar ya aure mace guda biyu wallahi matar da ka aura ta biyu za ta zama sababin shigar ka wuta saboda Allah ya wajabta mana mu yi adalci a tsakanin iyalanmu kada mu cutar da su duk wanda ka ganshi a kiyama ya tashi skeleton bangaren jikinsa haka yana jan kasa to wannan mai mata ne guda biyu ko mai mata uku da ya karkata wani bangare zuwa wani bangare baya musu adalci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda adalcinsa a rayuwa ta kai ga idan ya kawo abu gidansa sai ya dauka sai ya rarraba wance ga naki wance ga naki yace Allahumma hadha qasami fima amlik wa la ta'khudni fima la amlik ya ubangiji ga rabona cikin abin da zan iya yi ka duba annabi ne shi yazo da shari'a amma yayi rabo yace ya Allah ga abin da zan iya yi abin da ba zan iya yi ba kuma a cikin zuciyata Allah kada ka kama ni idan manzon Allah yana yin adalci wajen rabon kwana idan annabi yana adalci wajen rabon abinci ya kamata a gidanka ka lalata gidanka baka adalci kana son zuciya kana fifita wani da wani an zo ana rayuwa a cikin wasu kasashen mu mai hali mai iko mai babba dan babba shi zai samu aiki dan talaka yana yawo a titi mai hali in yi laifi ba a hukunta shi amma wanda yake ake hukunta shi duk ƴaƴan talakawa ne a gidan kurkuku ba a hukunta ƴaƴan manya yaya za a samu zaman lafiya saboda babu adalci na san zugo ka aka yi aka turo ka zo ka karba abun hawanka zo ka rike jalof dinka Allah ya sa mata albarka yau sai kun yi mun bayani jalof din wannan ita tafi ko jalof din mana Abdullahi gadan daya ya yanzu ba ku ci jalof ba ban ba ku jalof ba to wannan ita ce jalof din Najeriya sauran ji wani ya ce kuma ba jalof a Najeriya zo ka karba Allah ya sa albarka Allah ya sa zaman lafiya wannan kasa ta Ghana Allah ya kwantar da hankali Allah ya sa muku albarka daliban wannan jami'a Allah ya sa a gama lafiya Allah kuma ya taimake ku akan malaman ku dukkan ku Allah mai da ku manya-manya a kasashen Allah ya sa a cikin ku a samu shugabannin kasar Ghana Allah ya sa a cikin ku a samu gwamnati a Ghana Allah ya sa a cikin ku a samu ministoci a Ghana mu zo wazi mu sakata mu shakata mu waka saboda gane da shi Allahu Akbar Allahu Akbar Amin. Allahu Akbar.